sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alpha Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba ya kuma kiri ne a wannan karo tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To kuma kun gama jin labarai za ku ji cewar wani sabon binciken haɗin gwiwar Amurka da Najeriya na nuna cutar kanjamau na raguwa a Najeriya. Akan kuma wannan batu ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ta wace hanya ce za a shawo kan wannan cutar kwata-kwata. Lambar mu kamar kullum ita ce 202-205-6555. Za mu kuma kawo muku hira Ali Mustapha Sokoto da Dr. Aminu Hassan Gamawa, lauya kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum, akan rashin bada kai bore ya hau da Abubakar Atiku, dan wato dan takarar jam'iyyar PDP bai yi wa shugaba Muhammadu Buhari ba yayin da ya lashe zaben shugaban kasa. Muna kuma dauke da labaran wasanni amma duk sai bayan shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar ƴan sandar kasar Netherland ta kama wani mutumi da ake zargi da hannu a wani hari da aka kai yau Litinin da ya sanadiyar mutuwar mutane uku da raunata wasu biyar. Tun farko ƴan sanda sun bayyana da mutumin da suke zato yana da hannu a harin da ya kai aka kai asalin kasar Turkiya ne, mai shekaru 37, mai suna Gökmen Tanis. ‘Yan sanda sun fitar da rahoton mutumin mai gemu sanye da wata shuɗiyar taguwa mai hula. Nan da nan hukumomi suka ƙara ma'aunin fargabar al'umma kan ayyukan ta'addanci zuwa mataki na biyar, mataki mafi girma a birnin na Ostrich. Yayin da Prime Minister Netherlands Mark Rutte ya ce baya shakku ko cewar wannan hari ne na ta'addanci, sai dai kamfanin dillancin labarai na kasar Turkiya Anadolu ya ruwaito cewar dangin Tanis a Turkiya sun ce harbin da ya haka kai na da alaka da rikicin cikin gida da ya shafi iyalai. An dai ƙara tsaurara matakan tsaro a tashar jirgin sama da masallatai a ƙasar. An kuma rufe makarantu kana an shawarci mutane da su zauna a cikin gidajensu. Yau Litinin Prime Minister New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara akan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gilla da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch ranar Juma'a. Ta ƙara da cewar ina shirin bada cikakken bayani akan matakin da aka ɗauka ga manema labarai kamin nan da ranar Litinin mai zuwa, daidai da kwanaki goma kenan da wannan aika-aikan ya afku. Jacinta Adnan ta ce za mu sanar da tsare-tsare da nake da yakinin cewar za su taimaka wajen inganta tsaro a ƙasarmu. Muna ɗauke da matakin matsayin da za mu ga cewar an kawo matsayi don tsaurara matakan tsaro a ƙasar. Mun ɗauki mataki a matsayinmu na tsintsiya ɗaya maɗauri ɗaya, ta ce muna da haɗin kai. Haka kuma ta ce baki ɗaya za a miƙa gawarwakin mutane 50 ɗin da aka kashe a masallatan ranar Juma'a da ta gabata. Za a miƙa su ga iyalansu don a yi musu jana'iza kamar yadda addinin Islama ya tanada. Ta kuma ce wasu ƙwararrun ma'aikata sun fito daga ƙasar Australia domin duba waɗannan gawawwaki don tantance su. Sama da mutane 150 sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun ɓace bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta afka kudu maso gabashin nahiyar Afirka, inda ta fi shafar birnin Beira na ƙasar Mozambique. wata tawagar ma'aikatan jin kai na kungiyar agaji ta IFRC sun isa birnin na wanda guguwar ta yi barna domin su kiyasta abubuwan da ta yi a cewar kungiyar yau litinin. Jamila Su, wanda shine ya jagoranta tawagar, ya faɗi bayan da suka duba lamarin cewa halin da ake ciki ya tsananta, guguwar dai ta yi barazana sosai wanda ta lalata kimanin kashi 90 cikin 100 na yankin da guguwar ta afkawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta sama da mutane miliyan 1.5 a Mozambique, Malawi da Zimbabwe guguwar ta shafa. Dubban mutane kuma sun rasa hanyoyin wayar tarho da kuma duk waɗansu kayan jin daɗi da kuma mutane da suke a karkara. Ita dai wannan guguwar ta isa ne tun ranar Alhamis kusa da birnin da ke gabar da tekun Mozambique da ƙarfinta da ya kai iska da ƙarfin da ke da tafiyar kilomita 200 cikin sa'a ɗaya. Daga nan kuma guguwar ta nufi zuwa ƙasar Malawi da Mozambique.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga labarin nazari da aka yi akan wato kajjabau a Najeriya, bari mu faro da wannan labarin da ko kuma rahoto. Yayin da ɗan takarar jam'iyyar adawa a Najeriya wato na zaɓen shugaban ƙasa da aka yi na PDP Abubakar Atiku ke shirin ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a kotu. Ali Mustapha Sokoto ya tambayi Dr. Amina Hassan Gamawa, lauya kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum, shin ko ba da kai bure ya hau zai hana ƙalubalantar sakamako a kotu? To sai dai hirar tasu ta faro ne akan yadda 'yan siyasa a Najeriya ke yawan sauya sheƙa. To ko me ke kawo sauyin sheƙar?
Ra'ayi shi ne saboda babu aƙida a abin da ya shafi siyasa. Saboda ana yin jam'iyya ne a matsayin wata kafa da mutane za su yi amfani da ita su samu mulki. Lissafin da mutane suke yi shi ne wata jam'iyya ce idan na tsaya takara a cikinta za zan iya yin nasara. Ba wai wata jam'iyya ce ra'ayinta da nawa
ko kuma zan samu wani abu a ciki.
Ko kuma zan samu wani abu a ciki. Mutane kawai suna duba su abin da za su samu ne da farko. In ana so a gyara wannan abin, duk da cewa demokaradiyyar mu har yanzu in ka kwatanta ta da kasashen da suka ci gaba har yanzu kamar za a iya cewa jayiriya ce, amma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara. Lokacin da aka yi siyasa a baya irin na su Malam Aminu Kano da sauransu, idan ka dubi manufofin jam'iyyoyin za ka ga akwai bambanci. Amma wani abin burgewa shi ne da alamun cewa mu kanmu yanzu haka a Najeriya, in dai mutum yana son ya yi siyasar ka aƙida ne, kusan an fara samun bambancin aƙida tsakanin jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP. Da misali karami da zan baka guda ɗaya shi ne, kamar misali ita jam'iyyar PDP tana ganin hanyar da za a samar da aikin yi da sauransu shi ne ya zama an bunƙasa kasuwanci, an sayar da kadarorin gwamnati ya zamanto cewa a hannun 'yan kasuwa suke, su 'yan kasuwa su za su samar da aikin yi. In kuma ka kwatanta da su ɓangaren jam'iyyar APC, su kamar su ne kamar Democrat a Amerika kenan, suna da cewa gwamnati ne ya kamata ta samar da aiki, gwamnati ne ya kamata ta tallafa wa mutane, gwamnati ne ya kamata ta gudanar da wa'annan al'amura.
Yau Malam Aminu, mutane ta cewa me yasa Atiku ba zai kira Buhari ya abinda Jonathan ya yi wa Buhari ba a wancan zaɓe na biyu, wato ya bada kai bori ya hau? Shin aƙidar bada kai bori ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilasta an yi shi, sannan halaccin wanda ya ci zaɓe ya tabbata?
Ba tilas a ciki, kuma kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba. Alal misali, shugaba Buhari mai ci a yanzu kafin ya ci zaɓen nan ya tsaya sau uku yana faɗuwa. Sau nawa ya kira ɗan takarar da ya kada shi ya marmurna? Ka gani? To akwai wani abu da mutum zai iya yi faɗa na cewa idan har ana so demokaradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu. Idan mutum ya ci an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba, ya je kotu a je kotu da aka kai kare. amma mu abin da muke faɗa shine idan muka duba tarihin mu na Najeriya yadda magoya baya wani lokaci suke riga malam zuwa masallaci ko kuma suke da azarfafi da sauransu idan ba ai hakan nan din ba zai ci gaba da haddasa kamar gaba da kuma tsakanin mutane.
To madalla Dr. Aminu Hassan Gamawa kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke jaddada za ta mara wa Najeriya a wajen yaƙi da cutar HIV mai ƙarya garkuwan jiki, wani sabon bincike haɗin gwiwa Amurka da Najeriya na nuna cewa cutar na raguwa a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaida.
This agreement is very important and I know it would have never happened without your
Dr. Michael Sekibo, jagoran shirin yaki da cuta mai kare garkuwar jiki na Majalisar Dinkin Duniya kenan ke jaddada shirin majalisar na taimakawa Najeriya wajen shawo kan cutar bayan da ya sanya hannu bisa yarjejeniyar aiki tare da mahukuntan Najeriya. Yake kuma jaddada cewar Majalisar Dinkin Duniya za ta yi aiki tare da Najeriya don cimma manufa
partnership with UNAIDS.
Duka wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka mika rahoto na binciken da gwamnatocin Najeriya da Amurka suka kaddamar akan cutar ta HIV da kuma ke nuna cewar masu dauke da wannan cutar a Najeriya sun ragu da kashi 1.4. Dr. Nasir Sani Gwarzo na daya daga cikin kwararrun likitocin da suka jagoranci wannan bincike kuma na tambaye shi ko menene sabon abu da suka gano cikin wannan bincike na bayan nan
da aka taba samu an yi bincike na awon jini da na yanayin halayyar dan adam da na yanayin yaduwar dan adam da zamantakewarsa na population wato yawan al'umma kuma aka yi shi da wani tsari na kimiyya wanda muke kira systematic sampling wanda duk inda ka je ka auna a Najeriya yadda aka yi inda haka aka yi a Oyo haka aka yi a Kano haka aka yi a Zaria da Sokoto to irin wannan bincike ya ba mu wato sura taswira ko in ce hoto na daidai big picture na abin da ake bukata kuma a lokaci guda kuma take kuma mai bayani mai zurfi mai gamsarwa. Yanzu gaba ɗaya duniya ta raja akan cewa ilimi ya nuna cewa idan aka hada irin wannan ilimi wannan sashe da wannan sashe da wannan sashe aka yi bincike to za a iya cimma burin yaki da cutar nan yadda nan gaba za a kai abin da ake kira zero wanda zai sake kamuwa da cutar. Wannan bincike da aka yi shine damba shine tushe na cin wannan nasara gagarumin anan.
Bayanan da na tattaro daga hukumar naka mai yaki da cutar HIV a Najeriya na nuna kimanin kashi 42.3 na mutanen da ke dauke da wannan cuta ne da shekarun su ya kama daga 15 zuwa 49 ke shan magani. Kididdigar na nuna cewar cutar ta fi kamari tsakanin mata 'yan shekaru 35 zuwa 39 a maza kuma daga shekaru 50 zuwa 54. Mata 'yan shekaru 20 zuwa 24 da ke dauke da wannan cuta yawansu ya nunnuka maza 'yan ajin wannan shekaru. Dudu dai yanzu a Najeriya kimanin mutane miliyan 1.9 ne ke dauke da wannan cuta. To koyaya batun wadatar magungunan da ke kashe karfin wannan cuta ga waɗanda ke dauke da cutar? Tambayar kenan da naiwa wani jami'i a hukumar yaki da cutar a Najeriya, Mr. Tony Aderibibe.
The drugs are available in all the general government hospitals.
Yace ana samun magungunan a baki ɗayan manyan asibitocin gwamnati a faɗin tarayyar Najeriya kuma magungunan kyauta ne. Kokarin da nayi don jin tabakin masu dauke da wannan cuta bai nasara ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ma dalla a gaida Hassan Maina Kaina. To sai dai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 4:44 na rana a nan Washington DC. Kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ta wace hanya ce za bi a magance wannan ko kuma a magance wannan cutar da wato da ke karya garkuwan jiki a Najeriya ko kuma a ko ina ma a duniya kwata-kwata. Lambar mu kamar kullum shi ita ce wato 2022-2566-55. Kafin nan sai ku shakata kafin mu buɗe layukanmu.
Mata 'yan shekaru 20 zuwa 24 da ke dauke da wannan cuta.
To jama'a ku gafarce mu, yanzu ne muke kokarin mu sa muku waƙar da za ku shakata da ita kafin wato mu buɗe layukanmu.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Jama'a kada ku sha'afa, wato za ku kira ni ku ba mu ra'ayi akan wato ta wace hanya ce za a bi a magance matsala ko kuma kalubalen wannan cutar kanjamau da ke karya garkuwar jikin dan adam, yanda za a magance shi wato kwata-kwata a Najeriya da ma sauran kasashe masu tasowa. Sai dai mun ce za mu kawo muku waka, to amma da fatan za a mana aikin afuwa saboda na'ura bata taimaka mana ba. Muna da kira daga jihar Taraba. Wane ne daga Taraba?
Kana magana ne da Haji Zubairu Bello ya Taraba Karamau.
To Haji Zubairu, duniya na sarinka.
To a yadda na bazai da zai yi shi ne maluma su saya yadda kristiyan da yake yi musulmai su dangane a daina magana zina. Likitoci suna gaya mana cewa ita cutar kanjamau ana yawan samunta ne a gefen sai haka ne, to ma saya a hannun zinan sannan kuma su fito fili su gaya mutane ka je test don ai aure kar a zalunci je idan yadda ka aure wadda yake da shi, wadda ke da shi kuma kada a yadda ya aure wadda ba shi da shi. Ina ga wannan shi hanyar da bi dacewa a saya ta a samu ciwon HIV ya sauki a duniya.
To mun gode Haji Zubair, mun gode. Bari mu je jihar Kaduna. Kuma wane ne a Kaduna?
Baba ya kuma kari, barka da lasariya.
Yawa, barka da warhaka.
Sunana Musa, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa, to muna sarinka.
To a baba ya kuma kari, muna goyon bayan cewa shi ne kafin a yi aure ko bazawara ne ko budurwa ma a ce an je an yi gwajin nan. Kuma gaskiya muna ƙara nasiha ga matasa. Matasa gaskiya suna jefa kansu cikin wani hatsari da ba su san illar shi ba sai a gaba. Ake kokari su dinga kare kansu, suna kiyayewa har Allah ya kai lokacin da su yi aure. To wannan zai taimaka. Kuma asibitoci a daina jin kunya, ko na gwamnati ko mai zaman kanshi, a dinga ba da magani kyauta, a dinga tallace-tallace kafafen yaɗa labari. Abin zai kawo sauƙi.
To mun gode ƙwarai da gaske. Yawa, bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amu alaikum salam.
Baba ya kuma kere, barka da yammaci.
Yawa. Yau ka je Kano?
Musa Garu.
To.
Ne da koda kasuwar ta Kano nan da jera daga kanan dabo.
To, alaikum salam, bismillah.
To alhamdulillah, kaga dai wannan batu dai abubuwan da ake tattaunawa gaskiya al'amari, idan muka dauki wannan cuta fa akwai ta a cikin al'umma. To amma dai abin da nake lura da shi, ya kamata a ce dai ma'aurata tsakanin mata da miji su kiyaye kansu, saboda ka ga wani zai ji a matsayin shi na mata ne zai je ta ɗauko ta yaɗawa namijinta, wani kuma namijin saboda biye-biye zai je samo shi zai yaɗawa. In yana da mata huɗu ne, kaga kowace su take samun wannan cuta. Don haka ya kamata a ɗaya ga ma'aurata, a ɗaya ga junanku. Kuma su matasa ya kamata tabbatar da cewa duk ƙoƙarin da mutum zai yi ya tabbatar da zai yi ƙoƙarin da zai kiyaye kanshi. Kuma daga ƙarshe ina kira ga gwamnatocinmu, ya kamata a ce ana ba da wannan magani duk a irin shalkiya-shalkiya da ake da su, kuma su ya kamata.
To mun gode ƙwarai da gaske, Alai Musan Garu. Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Sunana Abubakar Mainama, Rugar Dubu Karamar Hukumar Dangashi ne.
To Abubakar Mainama, duniya na sarinka.
Masha Allah, muna dai muku fatan alheri. Waɗannan kuma abubuwan da ake yi, ubangiji Allah ya tabbatar da alheri ga ciki.
Amin.
Allah ya sa tashi lafiya. Ina neman ku, ana samun ku, sai dai yau Allah ya sani
ta. To mun ko gode, a ci gaba da saurare. To bari mu je jihar Jigawa.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam, waye a Jigawa?
Yawwa, kana tare da Mu'adh Yalo, Jarumawa, Jigawa State, Garki Local Government.
To malam Mu'adh Yalo, duniya na sarinka.
to na yi godiya na samu layin nan kuma yana muku farin ciki. Wato magunguna abin da za gwamnati ce ya kamata din da aka asibitoci suke wato masu irin wannan laruri duk wani aka samu ya kamata a killace musu guri da ne a wace-wace a ɗaya da su guri da shi ne za a magance wannan matsalolin.
A'a to ai ba cuta ce da take bazuwa ta iska bare ka ce sai an killace su.
To ai dun misali a manyan asibitocin da kamar da ake bangaren gwajin duk wani aka samu ya kamata ce an samu guri da aka killace wani duk wani aka samu ki da wannan cutar a ce an killace shi an samu masa wani abu na kulawa na ba za ke zai yada wasu ba.
To mun gode kwarai kai ma sha ra'ayinka kenan bari mu je jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Na magana da Abubakar Muhammad.
To Malam Abubakar bismillah.
Ya na riya na buƙatar.
Layin Abubakar daga Zamfara ya katse bari mu je Gombe. Wane ne a Gombe?
Eh katsayin kanta da magaji Jolle daga Tumu Akko Jami'a da Jolle Gombe State Nigeria.
To magaji duniya na sarinka.
Eh to ni dai ina ga wannan inda aka yi na yau din nan likitoci tsakanin da Allah a dinga duma ke da namiji a musu gwaji. An samu dan kirin a fada gaskiya da gaskiya in an samu matsala wajen mace a fada a miji miji ya kawo matsala a fada na miji.
To magaji ka taba gwaji kai ma?
Eh ina jinka.
Nace kai ma ka taba gwajin tunda ka ce a yi taimakowa gwaji ka taba yi?
Eh Allah ne ban yi ni kam ni tun da aka fara na rikicin na dan girma kadan ne amma ina ga yanzu dan ma da muke daurawa da jojin majiyar Gombe na gwaji ake sosai.
To ba laifi mun gode bar mu je
gaban liman gaban sarki in ka gaduna in an ga kai ba za a daura aure ba sai dai an da tabbas.
To mun gode kwarai da gaske bar mu je jihar Adamawa. Wane ne daga Adamawa?
Yo wato kana magana da Ahmadu ne wanda ka fi sani da Weti daga Mawar Sadi jihar Adamawa ce.
To Ahmadu Weti muna sarinka.
Yo wato a gaskiya wannan abu dai sai mu ce Allah da ya kiyaye mana.
Amin.
Abin da zan iya cewa na gode
ke nan da gode kuma da gaske a takaice kuma a gurguje bar mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Muhammadu
Muhammadu tsaya da kai da tsaya da sosai layinka na soyayyar rigima. Muhammadu bismillah.
Yawa ina sauraron ku.
Yawa menene ra'ayinka akan maudu'i da yau?
To ina muku fatan alheri. Kuma wannan abin da ake magana a kai ne yayi daidai. To wannan cutar muna son a magance mu da ita kwata-kwata. Saboda mutane suna cikin talauci ba su da kuɗi ga cuta. Da kuma wannan abu da ke faruwa a jihar Legas rushe-rushen gidajen nan da ke ta faɗuwa muna son gwamnati.
To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Jigawa mu dau kira ta karshe. Wane ne daga Jigawa?
To kuna magana da Yusuf Babanga jami'in tsare da ringe.
To Malam Yusuf bismillah.
To ni ina ganin kamar yanda nan Jigawa aka dau matakin dakile wannan ba a yadda a Jigawa yanzu ko kana saurayi zaka auri budurwa ko zaka auri bazowara ba. Doka ce wannan sai kun je kun yi gwaji. Saboda haka an sanarwa da dukkanin limamai da ainihin malamai da suke ko ina a cikin fadin Jigawa wanda duk yake so ya aure sai an je an yi gwaji. To ina ganin in da shauran jihohi za su dau irin waɗannan mataki na cewa.
To mun gode kwarai da gaske Yusuf Babangare mai trader daga jihar Jigawa da alamar layinka ya abin nan. So mun gode da waɗanda suka kira mu. To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku
wasanni a takaice.
Fatan da kungiyar Rangers International ta birnin Enugu Nigeria ta yi na ci gaba da fafatawa a gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalen ka na nahiyar Afirka ya sha kasa. Bayan da jiya Lahadi kungiyar Sportive ta kasar Tunisia ta doke ta da ci ɗaya da nema a birnin na Enugu. Rangers din ta sami damammaki na zura kwallaye da yawa a wasan to amma tana bararwa a rabin lokacin wasan na farko. Sai dai kuma ta yi sanyin jiki a rabin lokaci na biyu inda Sportive din ta sami damar zura kwallo wanda ya bata nasara a minti na 73 na wasan da wannan sakamakon da supportive din ta sami haihuwa tare da makwabciyar ta Etoile du Sahel ita ma ta kasar ta Tunisia inda suke da maki 12 da kuma maki 10 yayin da Rangers din ta yi wa Gerard a rukunin tare da Salitas ta kasar Burkina Faso wacce ita ma ta sha kashi a nata wasan. Kasar Ingila ta shirya jajantawa da alhinin waɗanda suka rasa rayukansu a harin da aka kai a Christchurch ta kasar New Zealand kafin karawar da za ta yi da kasar Czech a filin wasa na Wembley a ranar 22 ga wannan watan. An kashe mutane 50 a wani hari da aka kai a masallatai biyu a kasar ta New Zealand a ranar Juma'an nan da ta gabata. An zargi hukumar kwallon kasar Ingila da hukumomin shirya gasannin Premier da sauran league na kasar da aikata ba daidai ba na rashin nuna kulawa akan harin a wasannin su na ƙarshen mako. To sai dai hukumar ta kwallon kasar wato FA ta ce za ta yi alhini tare da tunawa da dukkan waɗanda harin ya rutsa da su. Hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta caji dan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo da aikata ba daidai ba a yayin murnar nasarar da suka samu akan kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain a wasan gasar zakarun Turai da suka fafata. Ronaldo dan shekaru 34 yayi kwaikwayon yadda kocin Atletico din Diego Simeone yayi sa'da ya rike kugu ya juya akan yan kallo a daidai lokacin da kungiyar sa ta sha kashi a wasan. Ronaldo yayi wannan ne bayan da ya zura kwallo ta uku a wasan da kungiyar tashi ta Juventus ta yi galaba da ci 3 da nema. Hukumar ta UEFA ta ce za ta zartar da hukunci akan wannan lamari a ranar 21 ga watan nan na Maris. A fagen wasan tennis kuma dan kasar Austria Dominic Thiem ya lashe gasar tennis ta Indian Wells ta bana bayan da ya doke Roger Federer a wasan karshe ta gasar. Thiem ya kai karshen fafutukar da Federer ya yi na kafa tarihin lashe gasar har sau 6 yayin da shi kuma ya lashe ta karon farko a tarihi. Da wannan nasarar da Thiem zai dare ne a matsayin Federer wato mutum na hudu a duniyar tennis a jadawalin mafifitan yan wasan tennis na duniya a yau Litinin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kuma da lagai da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harinde ya dawo da labarai a wannan karo a takaice.
Na'urar naɗar bayanai ta jirgin Boeing 737 Max wanda ya tsari a Habasha da Indonesia sun nuna cewar akwai kamanni na sanadiyar faduwar jiragen. Ministan sufuri na kasar Habasha ya faɗi jiya Lahadi cewar kamfanin jirgin na Amurka ya sanar da cewar ya sabunta manhaja da ke dakatar da dakatawar tsayawar jirgi a lokacin da yake aiki ko kuma mutuwa. Rundunar 'yan sandar kasar Netherlands ta kama wani mutum da ake zargi da hannu a wani hari da aka kai yau Litinin da ya sanadiyar mutuwar mutane uku da raunata wasu biyar. Tun farko 'yan sanda sun bayyanar da mutum da suke zato yana da hannu da harin da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutanen nan. Yau Litinin Prime Minister Netherlands ta ce ministocinta sun yanke shawara akan sabunta dokar mallakar bindiga biyu bayan kisan gilla da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch ranar Juma'a. Ta kara da cewar ina shirin ba da cikakken bayani akan matsayin da aka cimma ga manema labarai kamar ranar ganawa ta biyu da ministoci a ranar Litinin mai zuwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu za su zo muku da labarin wato sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Yusuf Aliyu Harange da ya taimaka muna muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Mr. Aiden. Baba ya koma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.